rana ce wadda tana da matukar muhimmanci, saboda rana ce da ake kokarin a ga an wayar da kan mutane akan ya kwakwalwa take aikin ta, menene yake damun kwakwalwa wanda yakan iya janyo mata matsaloli, sannan aka kuma an yi maganin matsalolin da suke sa kwakwalwa ya zama ta tabarbare. Zaburar da mutane a fahimtar da su wani abubuwa ne za su dinga yi domin ya zama cewar sun kare mutunci da kuma lafiyar kwakwalwarsu, tunda mun san ita kwakwalwa ita ce wato bangare na jiki wanda yake lura da duk wasu ayyuka da ake jikin yake yin su, da kuma lafiyar jiki da kuma abubuwa na yau da kullun na walwala. Mutum yana iya gane cewar ba shi da matsalar lafiyar kwakwalwa idan ya zama na cewar mutum yana wato zama lafiya ta wajen harkar tunaninsa, yana tafiya daidai, ya zama na cewar kuma baya samun gurɓacewar tunani da kuma wato yin wasu abubuwa waɗanda suke za su kautar da mutum daga zama mutum. Hanyoyin da za a bi a ga an rage yawan waɗanda suke da matsalar wato lafiyar kwakwalwa a Najeriya ba zai wuce abin da ake a duniya gaba ɗaya ba. Shine na farko dai wannan rana tana daga ciki wanda ya kamata, ba kawai wannan rana ya kamata amfani da ita ba, wato a sa ɗan ba a wannan yaƙi da ƙoƙarin wayar da hankalin mutane da kuma wato wayar da kansu akan fahimtar ya kwakwalwa take aiki, yanda aikin ta zai zama na cewar ya tafi daidai ta wajen daidaituwar samun bacci cikakke ko samun bacci yalwatacce na yanda shekarun mutum suka dace da shi. Kamar misali, a matsayin wanda yake babba, ya zama na zai iya samun bacci na awa takwas a kullun domin kwakwalwarsa ta huta, sannan ya zama na cewar mutane abubuwa waɗanda suke na shaye-shaye a ƙoƙarin a wayarwa da mutane hankali akan kada su dinga shan abubuwan da za su gurɓata musu da kwakwalwarsu, sannan ya zama na a ƙara fahimtar da mutane akan cewar hatta abubuwa da mutane suke ci ko suke sha ko da na abinci ne wanda zai gurɓatar da kwakwalwa, kada amfani da shi kamar irin shaye-shaye da mutane suke dansu gwa sun sawa kansu wato jikinsu sai ya yi aiki fiye da yanda suke bukata, kamar yanda aka sani waɗanda suke tuke-tuke na harkar tukin mota ko tukin mashin da su a daidai sahudin nan da ake faɗa, kaga mutane suna shan wasu abubuwa da ake cewa su gadagi, wanda shayi ne da ake haɗawa da wasu sinadarai masu yawa waɗanda suna iya sa mutum ya aiki fiye da yanda ya kamata, wanda a ƙarshe kuma sai kaga mutum cewar abin ya shafi kwakwalwa. Haka kuma ɗalibai wanda suke makarantu, waɗanda suke akan mutum ya karatu, kaga cewar ana ta shan abubuwan da za su ƙara sa mutum ya ga ya dage wa yana karatu bai samu ya bacci ba, waɗanda wannan a ƙarshe sai kaga cewar ya ƙara juyar da kwakwalwa, da dai sauran irin waɗannan abubuwa. So irin waɗannan abubuwa su ne za a yi wajen kokarin a ga cewar an rage masu wannan matsala. Sannan kuma gwamnati ya kamata ta tashi wato ta sa dokoki waɗanda za su hana shigo da ƙwayoyi da kuma wato abubuwan da muke cewa substance abuse, wato abubuwa na magungunan da ake shan su ba kan ka'ida ba, wanda za su sa ya zama na ajiyar da kwakwalwa da kuma dai sauransu. To duka waɗannan sai gwamnati ta sa wato tsaro da kuma dokoki waɗanda duk wanda ya zama na cewar an same shi da irin wannan matsaloli ya zama na cewar an yi ƙoƙarin ko a wayar da kai ko a kama mutum don a ga cewa an masa hukuncin da ya dace, domin idan ya zama ba a samu kwakwale masu kyau a cikin al'umma ba, da kuma gurɓatar da kwakwalen samari da 'yan mata da magidanta, to zai zama na cewar za a samu matsala a cikin ƙasa. So wannan wasu ne abubuwa da ya kamata gaskiya gwamnati ta ga ta ɗauki matakai masu tsauri a kai, musamman masu shigo da wannan miyagun ƙwayoyi. Shawara da zan bayar akan wato yanda mutane za su dinga lura da kwakwalensu shi ne lallai mutane su dinga ƙoƙari su ga suna tambaya ko kuma suna yin tambayoyi ga waɗanda suke wato masana kwakwalwa ɗin nan, wajen a fahimtar da su ya kwakwalwa take aiki, sannan kuma yaya menene yake lalata kwakwalwa, me yake gurɓata ta na ɓangaren abubuwan da ake ci da abubuwan da ake sha, hatta kuma da muhalli shi kansa ma, wato irin musu mutane waɗanda muke Allah ya fahimtar da mu yanda kwakwalwa take aiki, a haɗa ƙarfi da ƙarfe don a ga wato an ceto al'umma. Domin al'ummar da bata da kwakwalwa mai kyau ko kuma wato kwakwale masu kyau na mutane, to lallai ba za a samu ci gaba ba, sai dai a dinga samun ci baya.